24. Bonne journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sabilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 19 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi a jihar Neja ta arewacin Najeriya na tunkarar wasu kalubalolin tsaro masu nasaba da hare-haren ta'addanci da rikicin kabilanci.
Kamar da shi mai girma gwamna ya bada directive a yanzu haka da muke magana ma cikin sirrin su kuma sun fara aiki already.
Za kuma a ji cewa jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya wadda 'yan ta'adda suka yi illa ga tsarin iliminta na buƙatar agaza ma wato waɗannan tsangayoyin.
Gwamnati ba gwamnati kawai ba, har da mutane masu iko, NGO, philanthropy su shigo. Mafi yawa in kaje za ka ga suna ba haya a lambatu, suna ba haya a inda suke kwanciya, suke fitsari da sauransu.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Dakar Rasha sun kaddamar da harhara ta sama jiya Talata kan garuruwan Ukraine da dama, inda suka kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da katse wutar lantarki da ruwan sha ga dabban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana harin da Rasha ta kai kan makamashi da muhimman ababen more rayuwa, hare-haren ta'addanci wanda ya kawar da duk wata dama ta tattaunawa samar da zaman lafiyar shugaban Rasha Volodymyr Putin. Zelensky ya ce an kai hare-haren ne da nufin jefa ƙasar cikin yanayin sanyi da duhu yayin da lokacin sanyi ke gabatowa. Tun daga ranar 10 ga watan Oktoba, kashi 30 cikin 100 na tashoshin wutar lantarki a Ukraine an lalata su, wanda ya haifar da fadawa cikin duhu a duk fadin kasar, in ji shi a jiya Talata. Ya kara da cewa babu wani sarari da ya rage don tattaunawa da gwamnatin Putin. Rasha da Ukraine sun yi tattaunawa da dama a cikin watan farko bayan mamayar Moscow a ranar 24 ga watan Fabrairu, amma ba su yi tasiri ba. Fadar Kremlin ta ce tattaunawar za ta yi ne kawai idan Ukraine ta cika buƙatar Rasha, ta kuma amince da karɓe yankin Ukraine. Amma Kyiv ta ki amincewa da tattaunawar kan irin waɗannan sharuɗa. A ɗaya ɓangaren kuma, Ukraine ta gayyaci ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi bincike kan tarkacen jiragen da ta ce Iran ta sayarwa Rasha, wanda ya saɓa wa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kai hare-hare da su a garuruwa da biranen Ukraine. A cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da muryar Amurka ta gani, jakadan na Ukraine ya ce bisa bayanan da aka bayar, Rasha na karɓar kayayyakin da aka haramta daga Iran tun watan Janairun shekarar 2016. A cikin 'yan makon da suka gabata, Ukraine ta sha bayar da rahoton hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa na Iran, Shred 136. Iran ta musanta bawa Rasha makamai da jiragen ta marasa matuƙi. Yau Laraba, shugaban Amurka Joe Biden zai ba da sanarwar sakin gangar mai miliyan 15 daga man da aka adana don ɓacin rana a Amurka a matsayin martani ga rage yawan haƙo man da ƙasashen OPEC suka sanar. Hakan ya zo ne a cewar manyan jami'an gwamnatin da suka yi magana a jiya Talata kan yanayin sake sunansu bayan yi wa shirye-shiryen Biden riga malam masallaci. Har ila yau, Biden zai ce akwai yiwuwar a ƙara samun yawan amfani da mai a wannan lokaci na sanyi, yayin da gwamnatinsa ta yi gaggawar ganin ta janye duk wata tangarɗa gabanin zaben tsakiyar wa'adi na wata mai zuwa. Man da Amurka ta tanada don ɓacin rana ya kai kusan ganga miliyan 400 na mai, mataki mafi ƙanƙanta tun daga shekarar 1984.
A gaida Sarfilu, Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Niger, Najeriya, inda hukumomi ke kokarin tunkarar har-haren 'yan bindiga sai suka kuma fuskanci wani rikicin kabilanci. Nasir Mustapha Batsari gare ka.
A yanzu haka dai, hukumomi a jihar Niger, Najeriya na can na kokarin shawo kan wani rikicin kabilanci da ya barke a garin Salika ta yankin karamar hukumar Magama da ke cikin jihar Niger. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne a tsakanin matasan kabilar Kambari da kuma wasu al'ummar Fulani, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu tare da kona ofishin 'yan sanda na garin da ma fadar basaraken garin ta sha wuta, sannan da kona wasu gidaje da dama. Alhaji Abubakar Suleiman Abara shine dagacin garin na Salika da aka kona fadarsa, ya ce har ya zuwa yammacin ranar talatan nan da muke magana da shi suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Fada na tun ji a kone
shi. Yanzu a ina kake?
Yanzu ina cikin gida ne. Ma ba gidana ba. Ko gidana ma wanda masu ci za su kone shi.
Bala Tajir Salika shine dan Galadiman Salikan, ya ce rashin fahimta ne aka samu a tsakanin matasan bangarorin guda biyu, kamar yadda ya yi karin bayani.
Matasan nan sun taso a gadayin wasu kone-kone, yana ne a kone musu ruganan farar ƙasa da kuma nan hanyar Bishira.
To, ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar Fulanin, Malam Muhammadu Shehu, ya ce suna ƙoƙarin kwantar da hankalin matasan Fulanin.
Muna ga musu kwantar da hankalinsu, kar su mai da ramuwar gayya.
Yanzu kaman gidajen Fulani nawa aka kone?
Gaskiya kala za su kai guda takwas.
Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, ya ce duk da yake ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba su gama tantance ɓarnar da aka yi ba a sakamakon wannan tashin hankali na Salkan. To, amma an ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin.
Muna ganin idan suka dawo duka za mu samu cikakken bayani game da abin da ya faru, me ya haddasa wannan, sannan kuma da mutakan da ya kamata a ɗauka.
A ɗaya gefen kuma, rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kai hari a wani asibitin gwamnati da ke garin Gulu a yankin ƙaramar hukumar Lafai duk a jihar Niger. A wata sanarwa da kakakin 'yan sanda na jihar Niger, Wasiu Abiodun ya fitar, ta ce maharan sun kashe mutane biyu tare da yin awon gaba da wasu mutane takwas, a ciki har da wani likita guda. Mr. Emmanuel Omar shine kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger, ya ce an kara tsaurara matakan tsaro a yankin.
Kamar da shi mai girma gwamna ya bada directives, a yanzu haka da muke magana ma security agents sun fara aiki already.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To, a gaida Mustapha, yanzu kuma ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Amurka ta bayyana shirin samar da dala biliyan 1.3 na yafe basussuka ga manoma kusan 36,000 da suka kasa biyan basussuka ko kuma a kwace musu gonaki. Ma'aikatar aikin gona ta Amurka ta sanar da shirin bada lamunin ga manoma da aka ware daga dala biliyan 3.1 da ke ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka ware don taimakawa manoman da ake bi bashi kai tsaye ƙarƙashin shirin ma'aikatar. Majalisa ce ta zartar da dokar, kuma Biden ya sanya wa hannu a watan Agusta. Kuɗaɗen da aka sanar a ranar Talata shine zagayen farko na biyan kuɗaɗen da aka tsara don taimakawa manoman da ke cikin mawuyacin hali sakamakon rugujewar kasuwanni ko kuma bala'o'in yanayi da suka haɗa da fari. Ma'aikatar ta ce ƙarin shirye-shirye suna nan zuwa nan gaba. Shugaba Joe Biden ya alƙawarin cewa ƙudurin doka na farko da zai aika zuwa majalisar dokoki a shekara mai zuwa za ta kasance dokar da za ta juya hukuncin shari'ar Roe versus Wade ta 'yancin zubar da ciki. Idan 'yan Democrats suka mallaki isasshen kujeru a majalisa, Biden zai sanya hannu kan kariyar zubar da ciki ta zama doka. A cikin jawabin da aka tsara don ƙarfafa masu jefa ƙuri'a na jam'iyyar sa gwiwa makonni uku kafin zaben tsakiyar wa'adi na watan gobe, Biden ya ce idan kun damu da 'yancin yin zaɓe, to ku yi zaɓe. 'yan jam'iyyar Democrat sun yi ta kokari a wannan majalisa don samar da dokar 'yancin zubar da ciki, sai dai hawa kujeran naki da 'yan Republican suka yi ya hana su. Daga ƙarshe, Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makaman artillery da suka fada kusa da kan iyakar tekun da ke tsakanin ƙasashen biyu da yammacin jiya Talata, kwana guda bayan da Seoul ta fara atisayen sojin na shekara-shekara a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Koriya ta Kudu ta fitar ta ce Koriya ta Arewa ta harba hasasai kusan 100 a gabar tekun yammacinta da kuma zagaye 150 a gabar tekun gabashinta. Seoul ta ce sojojinta sun rika watsa sakonni sau da dama suna neman Koriya ta Arewa da dakatar da harbe-harben, amma babu rahoton tashin hankali tsakanin abokan hamayyar. Sai dai a yankunan da ke kan tekun da aka tsara wata yarjejeniya tsakanin koriyoyin a shekarar 2018 da nufin rage rikici kai tsaye.
Tsagai da Safilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kada jihar Borno ta Arewa maso gabashin Najeriya, inda aka karbi rahoton wani kwamiti da gwamnatin jihar ta kafa don duba yadda za a farfado da tsarin ilimin jihar wanda 'yan bindiga suka yi wa illa, tare kuma da karfafa tsarin tsangaya. Daga birnin Maiduguri ga Haruna Dauda da rahoton.
Gwamnatin jihar Borno ta dai kafa wannan hukuma ne a watan Maris din wannan shekara 2022 daga ƙarshen shugaban Sheikh Khalifa Ali Abdulfatai, wanda ya jagoranci wannan hukuma don gano irin matsaloli da kuma yawan dalibai da ake da shi a jihar Borno. Wannan hukuma dai ta ce ta gano dalibai 24,068 da suke karatun jeka ka dawo, sannan kuma ta gano dalibai da suka tasan ma fiye da 128 da suke kwana a makarantunsu. Shugaban wannan hukuma Sheikh Ali Abdulfatai ya ce wannan hukuma ne ta zaga dukkanin kananan hukumomin guda 27 da ke jihar Borno, wanda kananan hukumomin uku kacal wanda suka hada da Abadam da Kalbarge da kuma Guzamala, don saboda matsalolin tsaro da ake fuskanta daidaidai a wancan wuri. Bayan da ya mika rahoton sa ga gwamnan jihar Borno, Sheikh Khalifa Ali Abdulfatai ya mun karin haske game da abin da rahoton nasu ya kunsa kamar haka.
A cikin form din akwai tambayoyi kala-kala, sunan mai tsangayan, gurin da yake, lamban waya, yawan ɗaliban, yawan malaman mata, maza, masu kwana, masu de, da kuma facilitin da suke da shi a gurin. Duk mun tattambaya a form din, kuma mun tattambaya a form din suna son a karantar musu da wayansu subject banda Qur'ani, suna son a koya musu sana'a. Na da tsangaya 2,775 wanda muka yi rijista yanzu. Wannan ba zai zama shine tsangayoyin da suke Borno ba, saboda na farko bamu je Kalabalge ba, bamu je Abadan ba, bamu je Guzamala bamu je ba. Muna son gwamnati ta shigo ta taimaka musu wajen gina ajujuwa, gina wajen kwana, gina toilet, samar da wuta, samar da ruwan sha. Kuma muna neman gwamnati, ba gwamnati kawai ba, har da mutane masu iko, NGO, philanthropy su shigo. Mafi yawa in ka je za ka ga almajirai suna ba haya a lambatu, suna ba haya a inda suke kwanciya, suke fitsari da sauransu. In ana son lafiya, wayannan 'ya'yan mutane ne sun zabi su yi karatunsu ta wannan hanya. Saboda haka muna kira ga jama'a su zo a gina musu ba haya.
Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa yayi,
we must do everything possible to see how we can transform our sangaya system.
Dole mu yi abin da ya dace mu ga yadda za mu yi mu maida makarantun mu na sangaya a wannan jiha tamkar na zamani. Idan kuma ba haka ba, za mu shiga cikin wani damuwa.
The huge number of out of school children that we have.
Yace yawan yaran da muke da shi da ba sa zuwa makarantu a jihar Borno, ba za a iya horar da su ta hanyar karatun boko ba kawai, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Harun Rauta Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin makonni biyu da suka gabata, maudu'inmu ya karkata kan yadda al'adar Bahaushe yake mai da hankali kan kulawa da rayuwar yamace. Domin ci gaba da wannan tattaunawar a yau, za mu tattauna da Hajiya Hassana Abubakar, mawallafiyar wani littafi cikin harshen Turanci, Teardrops of a Widow, wanda mijinta ya rasu, da kuma Malam Aliru daga jihar Kano. Kuma za mu mai da hankali ne akan rayuwar matan da suka rasa mazansu ta hanyar rasuwa, kuma irin riƙon zakainar kashi da al'umma suke yi wa 'ya'yansu. Ai sauraro lafiya. Tabar mu fara da ke Hajiya Hassana, kin wallafa wani littafi, ni wannan littafi ya kunsa.
Alhamdulillah, Allah da ikonsa, na rubuta littafin da na yi wa suna a Turance Teardrops of a Widow, kuma a Hausance za a iya kiran shi Dugaggiyar Awayen Matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa. Allah da ikonsa, ni ma din da Allah ya sa mai gidana ya rasu sama da shekara 8 kenan yanzu, kuma ya bar ni da yara 9. Alhamdulillah, kyauta ce ta Ubangiji. Amma mafiya yawa Hausawa sukan ce mazajenmu ne a don gida. So sabili da aka nan, rasasun da muke ta hanyar rasuwa yakan girgiza mu kwarai da gaske. Kuma wannan shi ya ingiza ni, ya sa ni na kai ga rubutun littafin nan, Teardrops of a Widow. Ana nan na kuma zo Allah da ikonsa na samu gidauniya wanda aka yi wa suna Hassana's Home of Widows Foundation. Gidauniya ce ta matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa, kuma mukan kirga matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa mun kasa su gida hudu. So a koyayen da mazajin suka yi aiki suka kai kololo, sun kai wani matsayi sosai, sun girma a mulki, a komai, Allah ya daura rayuwarsu.
To zan dan dakatar da ke anan, amma za mu dawo kan wannan bayanin naki. Na dawo gare ka Malam Ali. Rayuwar yamace wacce ta rasa mahaifinta yana da sarkakiya duba ga yanayin rayuwa a yau, da kuma yadda al'ummarmu take halin ko unkula ga wannan rukuni na al'umma.
Da farko dai, mace a inda Allah ya halicce ta, ya kamata a ce gaba ɗaya rayuwarta tun daga lokacin da Allah ya sa aka haife ta har zuwa lokacin da za ta koma ga mahaliccinta, to ya kamata a ce tana ƙarƙashin kulawar namiji ne. Za ta iya kasancewa ta mahaifinta, ko na ɗan uwan mahaifinta, ko na yayyenta, ko na ƙannanta, ko na ƴaƴanta, ko kuma al'umma ma dai, in ba ta da duk waɗannan, ya kasance akwai wani namiji da suke kula da rayuwarta. Wannan kuma saboda rayuwar ƴa mace gaba ɗaya rayuwa ce ta ɗawainiya, ta hidima, duba da irin yadda Allah ya halicce ta. Idan ya kasance mace ba ta da wanda yake kula da ita, ko kuma babu wanda yake sa ido a kanta, to magana ta gaskiya akwai gagarumin matsala, wanda kuma shine abin da ya kawo halin da al'ummarmu take ciki a wannan zamani da muke ciki, musamman mu a nan arewacin Najeriya. Wato ina magana kamar al'umma Hausa kenan.
To Hajiya Hassana, na dawo gare ki. Dazu kina bayani a game da rukunin matan da suka rasa mazansu ta hanyar rasuwa.
Akwai wayanda suna nan da mazajensu, mazajensu na aiki amma ba su da karfi a inda suke aiki, Allah ya daura su. Kilan ma mace ma ita ma ba ta aiki amma tana da ilimin addini ko ta zamani. Dan ilimin addini ko ta zamani tana iya haifan mutum hanyar abinci. Su ne na yi wa suna middle class widows. Na farkon nan kuma na ce kololo VIP widows. Sannan na ukun sa su ne mace da namiji da suke raye, suna fada tashi, su nema abinci. Bincin yau na gobe, na yau su nemi su ci, na gobe ma su nemi su ci, babu karfi, ba su ajiye ba, ba su ba wani ajiya ba. Su ne na yi wa life widows, don su ma suna cikin wani yanayi a rayuwa. Daga gama macen life widow nan ba ya hankali ba, wani lokaci ta kan fi girgiza fiye da macen da mijinta ya rasu.
Za mu kai ga dalilin da ya sa ka ce haka, amma da farko bari mu ɗan yi baya kaɗan. Wato na ga duk abubuwan da kika yi, da farko littafin da kika rubuta, da kuma gidauniyar da kika kafa, duk sun karkata ne kan matan da suka rasa mazajensu. Zan so ki dan mana tsokaci ba domin mu daga hankali ba, irin hali wani tararradi mata suke shiga ciki a yayin da aka ce miji ya rasu. Mun san cewa yau kana ganin mutum ya kawo, ya kula da ƴaƴa, ya kula da kai, amma an waye gari babu wanda mu muke gani kenan. Waɗansu irin abubuwa ne kuma suke kasancewa da mata idan aka ce yau babu miji ya rasu?
To da zaran mace mijin aurenta ya fadi ya rasu, To rayuwanta yana kirga mata abubuwa da dama. Na farko mace a take takan hadu da ciwon furgici, mace takan hadu da ciwon razana, mace takan hadu da ciwon gaggawa, mace takan hadu da ciwon kiyayya, mace takan hadu da ciwon awan jini.
Kiyayya, in kika ce kiyayya, bari bar ki karasa sai mu dawo akan kiyayya.
So abubuwan nan da na kirga mukan hadu da abubuwa da dama wanda yakan kai mu ƙasa da zaran mun ji mazajen mu san rasu. Takan hadu da tunani kala-kala, ya za ta kula da kanta, ya za ta kula da iyalanta, ya ƴanta na cikinta, ya makarantansu zai zama, da kuma inda rayuwa ma gabaki ɗaya zai gudana. So wannan yakan sa mace takan razana sosai, yakan girgiza mu ba kaɗan ba. Wanda kuma za ki gan abin da ke kawo kiyayyen, mijinka ya rasu, an zo an ce maka kamar wani ɓanninmu a namu ƙasan, za a ja su gefe a ce a yi musu aski. Wani ɓannin kuma a cikin namu ƙasan, ɗan uwansa za su ce san ba mutuwa ba ne, me kika yi masa ya mutu. Malar rashin lafiya ya kila kike ciki, kina asibiti, kina bauta da shi, kina wa Allah, ba su zo ba, yana mutuwa, za su kunno kai su ce a yi bincike. Mara
zarginki da abin da baki aikata ba.
Kwarai da gaske.
Ba a yi la'akari da halin da ke kike ciki ba.
Ko ta mai skalar zairaci. Sannan kuma an akan kyamace mu.
Malam Ali, a hangenka, ta yaya muka tsinci kanmu a cikin wannan hali yau?
To ni a hangena shine cewa al'ummar Hausawa sun samu matsala ne ta wajen tarbiyyar da yayansu mata da yadda ake mu'amala a da sakamakon wannan haduwa da muka yi da al'adu na Turawa. Sai ga yanzu misali mahaifin yarinya ya rasu, amma sai ga ƴan uwan babanta ko al'ummar da suke cikin makwabta da shauransu babu ruwansu da ita. Abu na biyu da nake tunanin ya jawo mana wannan matsala shine yanayin karyar tattalin arziki, wato talauci na zuciya da kuma talauci na aljihu. Misali, idan nace talauci na zuciya, ina nufin cewa sakamakon dai wacce ɗabi'un namu da muka bari, suka ce zuciyar Bahaushe yanzu ta yi rauni, ba ta iya ɗaukar ɗawainiyar yadda ya kamata ta ɗauka. Da a Bahaushe, da an gina zuciyar Bahaushe mutum akan cewa ya ɗauki duk wata ɗawainiya, ba wai ta iya tasa da ƴaƴansa ba, ko kuma ta wani nasa ba, a har ɗawainiya ta waɗansu mutane wanda ba ma shi da alaƙa da ita. Wannan in aka duba tarihin Hausawa, za a samu wannan a cikin yadda rayuwarsa ta kasance a baya. Saboda yanayin rayuwa, sai kiga cewa yanzu irin talaucin zuci da Bahaushe ya gamu da shi, to sai ya kasance gaba daya mun tare cewa yanzu hidima in ba ta gidanka ba ce, to ba za ka yi ba. Sai abu na uku, yanayin yadda muke nuna cewa muna son ƴaƴanmu. Wannan ke nufi shine son ƴaƴan cewa shine iya ƴaƴanmu kawai. Wato irin wanda Bahaushe yake cewa idan jifa ya tsallake kanka, to ya fada kan uban kowa. Shi ma wannan yana da nasaba, ko ince yana da alaka da irin yadda muka bar ainihin al'adunmu a baya. So waɗannan abubuwan guda uku ina tunanin su ne suka jawo dalili da ya sa har muka tsinci kanmu a wannan halin da muke ciki, musamman wajen tarbiyyar ƴaƴanmu mata. Sai ta ga yarinya mahaifinta ya rasu, amma a cikin ƴan uwansa an rasa wanda zai ɗauki ɗawainiyarta. Haka zalika al'umma da suke cikinta, ko makwabta ko waɗansu dai, ba rasa wanda zai rinka kula da su. Wannan sai ke janyewa sai su je su nemi wani abu, ko kuma tunda dole sai sun rayu, sai su je su nemi wata hanya kenan da su je su gina alaƙa da waɗansu, ko kuma da wani wanda kwata-kwata ma a hankalce, ko a ɗabi'ance, ko a addinance. Kamar yadda muka ba da misali mai suna Ummi ta a jihar Kano, wadda ta je ta haɗa alaƙa da mutumin ƙasar Sin, wato China, har wannan abu ya zo yi sanadiyar shi ne mutumin ya sanadiyar ƙashe ta, kamar yadda ake zargi.
Haji Hassan, har yanzu gare ki, me kike nufi da ƙyamatar?
Ƙyamatar mu hanyoyi da dama. Dan da zarar mijinka in ya faɗi ya rasu, da ƴan uwanka ma na kanka, da ƴan uwan miji, da abokanan arziki, da ƙawaye, da maƙota, wanda ba ya hankali ba, ana yi maka kallon ka zama lallura. In kika yi waya ma kika ce za ki je gidan wata daga ciki, ƙawaye ma gani fa suke yin kin je za ki kwace musu miji, gudunki suke yi, ana ƙyamatanki. Dan fa kai za ta zo, in ma kun saba da ke da ita da mijinta, ku zauna ku yi hira ne. Mijinki ya tafi, ana tsoron fa a zauna yi hiran nan, sukan ɗauki shi haɗari ne. Ƙiyayya kenan.
Ta mai sauraro, gashi mun koro gangara, amma kuma lokaci ya yi hadinsa. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, Hajiya Hassana Abubakar da Malam Aliru, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
Ta gaida Aisha, yanzu kuma ga Garba Awwal da shiri na gaba.
Fara shine nan na wannan makon ne da jaridar Mutation ta kasance kullum kamar ita kuma tsokoki ta yi kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayakin masarufi a yanzu haka yake tashin gwauran gabi a ƙasar, sai dai gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru tana rashin ko in kula domin yanzu haka ƴan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin ƙasar. Sai kuma jaridar da misali ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganika da suke sayarwa al'umma. Shi ne jaridar ta ja hankalin gwamnati musamman ma ta ɓangaren kiwon lafiya da cewa su yi ƙoƙari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar Chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofishinsa da ke Benin ya wunde kan yadda ya ba wa gwamnatin mulkin kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna. Shugaban mulkin kwale Janaral Muhammad Idris Deb Itino ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cin mu buri na gudanar da wannan taron. Jaridar Economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar jamhuriyar Kamaru za su yi faɗawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da batun kwarya, kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Shi ne jaridan take jan hankalin gwamnatin ƙasar Kamaru da cewar ya cancanta a yi ƙoƙari na ganin cewa an gudanar da nasa ayyuka na musamman na tattakwana domin kar ruwan saman ya laƙume rayuwar al'umma. Jaridar Ecohosan ta yi kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala canjin namu na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta ƙasar Kamaru, ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke ɓangaren 'yan aware sama da guda 1000 ne dai yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba. Sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta ɗaice.
Dakar Rasha sun kaddamar da hare-hare ta sama jiya Talata kan garuruwan Ukraine da dama, inda suka kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da katse wutar lantarki da ruwan sha ga dabban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana harin da Rasha ta kai kan makamashi da muhimman ababen more rayuwa hare-haren ta'addanci, wanda ya kawar da duk wata dama ta tattaunawa samar da zaman lafiyar shugaban Rasha Volodymyr Putin. Zelensky ya ce an kai hare-haren ne da nufin jefa ƙasar cikin yanayin sanyi da duhu yayin da lokacin sanyi ke gabatowa. A ɗaya ɓangaren kuma, Ukraine ta gayyaci ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi bincike kan tarkacen jiragen da ta ce Iran ta sayar wa Rasha, wanda ya saɓa wa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kai hare-hare da su a garuruwa da biranen Ukraine. A cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da muryar Amurka ta gani, jakadan na Ukraine ya ce bisa bayanan da aka bayar, Rasha na karɓar kayayyakin da aka haramta daga Iran tun watan Janairun shekarar 2016.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatarwa, sai Salamon Abu wanda ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.